بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren talata ne wanda ya daidai da daren 17 ga watan Rabi'ul Awwal, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1429, daidai da 24 ga watan March shekara ta 2008. Muna karatun littafin Al-Aqidatu Tahawiyya ta Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Idan jama'a basu manta ba, kamar yadda muka faɗi cewa wannan littafi ne wanda yake bayyana aqidar da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya karantar da sahabbai, sahabbai suka karantar da tabi'ai, tabi'ai suka karantar da almajiransu daga cikin tabi'ut tabi'ina su Imamu Malik, waɗanda su ne suka kudurce wannan aqida, suka ainihin yaɗa ta a duniyar musulunci. A jiya mun fara magana dangane da wata mas'ala mai matukar muhimmanci game da ganin Allah madaukakin sarki. Na'am. Game da ganin Allah a nan duniya ba abu ne wanda yake ainihin mai yiwuwa ba, don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗi a cikin hadisin da muka yi ishara a kan shi jiya cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, ku sani da cewa ba zai yiwu ku ga Allah ba har sai kun mutu. Sai dai mas'alar da ta rage ita ce, ko shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya taɓa ganin Allah? Wannan magana ce wadda malamai suka kai komo, musamman daga zamanin tabi'ai zuwa baya. Ingantacciyar magana ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ga Allah ba koda a daren Isra'i da Mi'raji. Abinda sayyidatina Aisha ta hukunta kenan. A sarai waɗanda aka samo daga Ibn Abbas game da cewa manzon Allah ga Allah a daren Mi'raji ko Isra'i, to wannan ba su tabbata ba. Don haka abin da ya inganta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ga Allah ba hatta a wannan dare wanda aka yi Mi'raji da shi. Zamu zo mu tattauna dangane da Mi'raji ba da dade wannan ba insha Allah ta'ala a yau. Hakikanin al'amari baya yiwuwa a ga Allah a nan duniya, amma a lahira muminai za su ga ainihin Allah a ranar lahira insha Allahu ta'ala. Mun yi ishara zuwa ga waɗannan maganganu a jiya. To, bayan wannan malam ya yi maganganu masu ainihin wato ƙarfi dangane da kwabar al'ummar musulmi game da ƙudurce wata aqida wadda ta saba wannan, a inda yake cewa wa ma'anahu alama yura alama arada, anan za mu tashi ko la nadkhulu fi zalika muta'awwilina bi ara'ina ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام فمن رام علم ما أُذِر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاهدا مكذبا. ولا يصح الإيمان بالرؤيا لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤيا وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحتويه الجهات الست كسائر المبتدعات waɗannan su ne nassoshin da malam ya kawo dangane da al'amarin ganin Allah da kuma wasu ka'idoji waɗanda suka shafi mas'aloli game da siffofi na Ubangiji mai tsarki da ɗaukaka. Nassin da muka karanta a jiya, ina so zan sake ɗauko shi tukuna don yana da alaƙa da waɗannan maganganu a gaba ta 35 a inda ya ce, "Wa ru'yatu haqqun li ahli al-janna." Ganin Allah gaskiya ne ga 'yan aljanna. Bighairi ihatatin, ba tare da cikakken gani game da kewaye duk al'amarin da ya shafi Allah ba. Wala kayfiyatin, ba tare da kwatanta yadda za a yi a ga Allah din ba, ko kuma ba tare da kwatanta yadda shi Allah yake ba. Kama na taqa bihi kitabu rabbina, kama yadda littafin Ubangijinmu ya furta da cewa, wujuhun yawma idhin nadira, wasu fuskoki masu ainihin haske ne ko masu annashuwa ne a ranar alkiyama, a wannan rana, ila rabbiha nazira, suna masu kallo zuwa ga Ubangijinsu. Wa tafsiruhu ala ma arada Allah ta'ala wa alima, fassara wannan ganin Allah to a bisa yadda Allah madaukakin sarki ya nufa, kuma kamar yadda Allah ya san al'amarin haka zai kasance. Mu dai mun yadda cewa za a ga Allah za a gani, to amma yaya al'amarin Allah yake, ta wace hanya za a gan shi, yaya shi Allah yake, to wannan kuma ya danganci yadda Allah ya san abin kuma yadda Allah yake nufi. Amma dai, wa kullu ma ja'a fi zalika min al-hadithi sahihi 'anil rasul sallallahu alaihi wasallama fa huwa kama qala, dukkan wani hadisi da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko dukkan wani abu da yazo game da ganin Allah a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wa haka abin yake kamar yadda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fadi. Wa ma'anahu ala ma arada, ma'anar wannan abu da yazo a cikin hadisin to kamar yadda manzon Allah din yake nufi, mu ma haka ainihin muka yadda da shi, kuma haka muka yi imani da shi. La nadkhulu fi zalika muta'awwilina bi ara'ina, ba za mu shiga cikin abubuwan da Allah da manzon shi suka fadi ba da ra'ayoyinmu muna masu neman lankwasa ma'anonin abin, shine tawili. Wala mutawahhimina bi ahwa'ina, ba kuma za mu rinka ainihin kwatanta yadda ganin Allah yake, yadda Allah yake, bi ahwa'ina, da san zuciyarmu ba. Ma'ana ba za mu ce ga yadda Allah yake ba, ga yadda Allah yake, ga yadda Allah yake, ba za mu yi haka ba, ba za mu yanki fadi ba. Fa innahu, domin kuwa, ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla, babu wanda ya zauna lafiya a cikin addinin shi sai wanda ya sallama wa Allah mai buwaya da ɗaukaka, wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallama, haka kuma sai wanda ya sallama wa manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Wa radda ilma mashtabaha alaihi ila alimihi, sannan kuma ya mayar da ilimin abubuwan da suka rikita shi zuwa ga wanda yake shine masani na ainihin wannan abu. Wala tasbutu qadamul islami, digadigai na addinin musulunci ba sa tabbata ga musulmi, illa ala zahari taslimi, sai a bisa ainihin doron sallamawa, wato tsantsar sallamawa da musulmi zai yi, to shine zai ja kafafuwan shi su dira su daidaito a addinin musulunci. Wal istislamu, da kuma rungumar abin da musulunci ya kawo mishi. Ku kiyaye waɗannan kalmomin guda biyu, asalin an samu ta janus ne, wato kalmomi ne waɗanda yake jinsin su ɗaya. Abinda yake cewa wala tasbutu qadamul islami illa ala zahari taslimi wal istislam, da kalmar al islamu da kalmar at taslimu da al istislamu din dukkansu masdarin su guda ɗaya ne. Digadigai na addinin musulunci ba za su tabbata ba ga musulmi, ma'ana musulmi ba zai zama cikakken musulmi ya zama baya ainihin kokwanto, baya shakka a musulunci ba, illa ala zahari taslimi, sai a bisa tsantsar sallamawa. Me ce ke sallamawa? Ya miƙa kanshi ga duk abin da addini ya ja shi to ya jawo, sannan kuma wal istislamu, shi kuma duk abin da addinin ya miƙo mishi shi kuma ya runguma, shi ya miƙa kanshi, musuluncin ya ja shi. Idan kuma musuluncin ya ce mishi ungo, kada ya ce to menene wannan, a'a da an miƙo kawai sai runguma,
in kuma an ce taho sai ya taho, to in musulmi ya samu kansa irin wannan hali, to kafafuwan shi za su ainihin zaunu a cikin musulunci, zai zama babu shakka ta tare da al'amarin shi. Sai malam yace, fa man rama ilma ma huzira anhu ilmuhu, wanda duk ya nemi ilimin da aka hana shi nema, wanda ilimi ne annan aka hana ka nema game da Allah, an hana ka neman ilimin kwakwa ko ilimin kwab da kwab game da Allah, an ce maka za ka ga Allah, to karka ce za ka ƙetare, kuma sai ka ce to za mu gan shi yaya, za mu gan shi yaya yake, wato yanzu kana neman ilimin da aka hana ka kenan. To dukkan mutumin da ya nemi ilimin da aka hana shi nema, wa lam yaqna bi taslimi fahamuhu, kuma fahimta shi bata gamsu da ya sallama ya jawu zuwa ga addinin musulunci ba, hajabahu maramuhu an khalis at-tauhidi, abin da yake nema din nan na me, na ilimin da aka hana shi ko, to zai hana shi samun tsantsar tauhidi, wasafil ma'rifa, da kuma gyararren ilimi, zai hana shi wato tafiya neman ilimin abin da aka hana shi, zai hana shi ya samu tsantsar tauhidi, wasafil ma'rifa, da kuma tataccen ilimi, wa sahihil iman, kuma zai hana shi samun ingantaccen imani. Jama'a, mutumin duk da ya samu kanshi a irin wannan halin, to ya shiga cikin musiba. Shine musulunci ya ce ga abin da aka yadda ya sani, shi kuma sai ya ce bai gamsu da ya san wannan ya takaitu ba, sai ya ƙetare ya nemi sanin da ba a yadda nema ba. Ko kun gane jama'a? To asarar da zai yi sakamakon cewa sai ya nemi abin da aka hana shi nema, za ta ainihin wato hana shi samun tsantsar tauhidi da tataccen ilimi da nagartaccen imani, zai waye gari ya zama mai kenan munafiki. Dan haka sai malam yace, fayata zabzabu bainal kufri wal iman, sai ta kai komo tsakanin kafirci da imani, wat tasdiqi wat takzib, sai kaga yana kai komo tsakanin gaskatawa da kuma ƙaryatawa. Jama'a, idan yau ka aje duniyar aqida ko duniyar hayaniyar kungiyoyi da sauransu, ka dauki Najeriya kawai, zaka samu mutane da yawa sun shiga irin wannan. Abinda aka ce shine abinda Qur'ani da Sunna yace ka amince, abinda Qur'ani da Sunna bai baka izinin bincike ko nema akai ba, to ka ja bakinka kai shiru. To sai kaga irin waɗannan, abinda Qur'ani da Sunnan suka ce su yi imani, ba za su yi imani da shi ba. Abinda kuma ba a ce musu su bincika ba, ko kuma abinda aka hana su su bincika, sai su ce sai sun bincika. Dan haka sai ka samu waɗannan mutanen, wataran in suka yi magana, sai ka ji waɗannan mutanen sun zurutun muminai ne masu tsantsar imani. Gobe kuma in suka sake wata magana, sai ka ji sun zama tantagariyar kafirai. Gata in suka yi magana, sai ka ji gaba ɗayan waɗannan mutanen sun yadda da ko menene musulunci ya zo da shi. Citta kuma in suka yi magana, sai ka ji cewa waɗannan mutanen sun ƙaryata komi na musulunci. To shi ne sai su yi ta magana tufka da warwara, tufka da warwara, tufka da warwara. Asalin me yake saka mutum a wannan halin? Shi ne rashin sallamawa musulunci da kuma rashin runguma abin da musulunci ya kawo. Amma in ka sallama wa musulunci kanka, duk inda ya ja ka ka tafi, sannan kuma duk abin da ya miƙo maka ka ansa, to za ka samu tataccen imani, kuma za ka zauna lafiya. Amma in ka kifa, to sai ka waye gari ka zama munafiki, sai a ga kana kai da komowa tsakanin kafirci da imani, tsakanin gaskatawa da ƙaryatawa, wal iqrari wal inkar, da kuma kai da komowa tsakanin tabbatarwa da musu. Yau sai a ji ya tabbatar da kaza, gobe sai a ji ya yi musu kaza, jibi sai a ji ya amince da kaza, gata kuma sai a ji ya ƙaryata kaza. Ko kun fahimta jama'a? Waswasan, sai wannan irin mutum ya kasance mai waswasi, mai kokwanto, ta'ihan, ruɗaɗɗe, shakkan, mai shakka, za'ighan, karkatacce, la mu'minan musaddiqan, shi dai ba mumini mai gaskata Allah ba, wala ja'idan, shi kuma ba mai musu ba, mukazziban, mai ƙaryata Allah. Sai ka kasa gane kanshi. To amma musulunci ya bayyana menene haƙiƙanin shi, shi ne munafiki ne. jama'a kun fahimci wannan da kyau ko to akwai mutane da yawa a yau a Najeriya suka zo suna bayani musamman da azumi yana daga cikin abin da ke rudan daliban ilimi sai ka ji wani yana tafsiri sai ka dauka kai wannan ahlus sunna ne saboda zaka zo ka ji yana tabbatar da hadisi yana in karaka kafin a kai rabin azumi kai goma ta farko din nan ma kafin a ƙara goma ta farko sai ka ji ya fara warware kuma abubuwa idan aka tafi goma ta wuya din nan kuma sai ka ji ya fara ba nassoshin wahala goma ta dokin sallan nan kuma sai ka ji ka daina dokin shi dan gaba ɗaya ya lalace daga abin da ya gina ka akai da farko ko mun fahimta jama'ar musulmi abin da ke saka mutane a cikin wannan halin shine tun farko rashin sallama wa shari'a da kuma rashin lungumar abin da shari'ar ta kawo ku kiyaye abubuwa biyu sallama wa shari'a shine ka mika hannayenka gaba ɗaya sai shari'a ta daure hannayen da igiya sannan ka mika kafafuwanka ta daure sai ta ja duk inda ta ja ka sai ka bi wannan shine at-taslim al-istislamu kuma shine duk abin da shari'a ta kawo sai ka rungume shi don ka samu kanka a wannan halin sai ga ka zauna lafiya ba za a taba jinka da tufka da warwara game da abin da ya shafi musulunci da imani ba amma in ya zama baka yadda shari'a ta ja ka ba sannan baka runguma abin da shari'a take kawo duk abin da ta kawo sai ka ce sai ka gwada da hankalinka duk sanda shari'a tace taho sai ka ce sai kai tunani da ra'ayinka to zaka wayi gari ka zama munafiki jama'a kun fahimci wannan karatun fa babban karatu ne abin da yasa dan nace mana ne wannan karatun zamu yi shi a tattakaice ne ba dan haka ba sharhin wannan gabar kawai zai iya daukar mu mako guda muna yin shi amma shi yasa yadda nace za a yi karatun a takaice shi yasa muke tafiyar da abubuwan a tattakaice amma dai mai hankali ya isa ya gane mai ake nufi dan haka mai ake nufi kenan a karkashin wannan magana cewar ana ganin Allah a ranar lahira to in kai mumini ne sai ka ce ka yarda shari'a ta kawo maka kenan cewar yadda za a ga Allah din a ranar lahira kamar yadda kake zaune a nan duniya a tsakiyar fili kana hangen farin wata ba tare da sai ka karkace ko sai ka ce wane matsa ba to yanzu shari'a ta kawo maka cewa za a ga Allah ta kawo maka cewa kuma za ka ga Allah din a duk inda kake a aljanna ba tare da turereniya ba to sai ka karba kuma ka jawo a haka to sai ka zauna lafiya to amma an ka ce idan aka ce za a ga Allah a ranar alkiyama to ta wace hanya za a gan shi sannan yaya yake sannan bayan an gan shi ya za a kasance waɗannan tambayoyin ba a nemi ka yi su ba domin sanin ansar su ilimi ne wanda ba a yadda maka ka san shi ba to in ka ce sai ka san waɗannan sannan za ka yadda ba a ga Allah to za ka ga ko ba za ka san waɗannan ɗin ba to lazumi me zai biyo baya sai ka ce ba ka yadda ba a gani ba kenan to sai kuma shakka ta ka hauka to ayoyin fa sai ka zo ka fara musu tawili hadisan fa sai ka zo ka fara inkarin su to sai a waye gari da farko an ji ka ka ce duk abin da ya zo a Qur'ani da hadisi ka amince kafin a tantar da waɗannan jama'a kun fahimta da kyau to Allah ya ƙara mana fahimta to shine sai malam yace na'am wala yasuqul imanu birru'ya li ahli daris salam da ainihin ganin Allah ga ƴan aljanna ba zai inganta ba limani itabaraha minhum biwahamin ga wanda ainihin wato yayi kokarin kwatanta ko kuma sawwara yadda ainihin ganin Allah din zai kasance da tunanin shi ma'ana idan mutum yace ba zai yi imani da ganin Allah ba sai ya sawwara abin a cikin kwakwalwar shi tukuna yaya kwakwalwar shi ta fahimta yaya kwakwalwar shi ta sawwara ko kun gane sannan yayi imani da ganin Allah din to wannan imanin ba zai inganta ba ba za a samu ingantaccen imani ba dan in ka ce baka taba ganin Allah ba kuma ba za ka yadda da Allah ba sai ka tuno a kwakwalwarka yaya Allah zai kasance sannan kai imani da shi to za ka ga ku koda kai imani da shi bayan ka sawwara yadda yake din kaga imanin ba ingantacce bane domin yaya za ka iya tunaninka ba zai iya idrakin Allah ba wannan shine ma'anar la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar idan ka ba zai iya rusko yadda Allah yake ba to tunaninka ma ba zai iya rusko yadda Allah yake ba yanzu mutane da yawa jama'a zaka ce musu yaya albani yake in suka tashi sai su ce ai wani dottijo ne tsoho ne kaza kaza saboda yadda suke jin muryar da yadda suke jin maganganun to da zaran sun ga albanin kuma sai su ce oh jinka yafi ganinka ma'ana yadda suka sawwara a kwakwalwarsu gaba daya ashe ba ingantaccen taswiri bane to idan ka ce game da haƙƙin Allah ba za ka amince da Allah ba ko ba za ka yadda da ganin Allah ba sai yadda ka ainihin sawwara abin a cikin kwakwalwarka to imaninka da ganin Allah ba zai inganta ba dan haka abin da ake so da kai a ce maka za ka ga Allah sai ka ce ka yadda magana kai tunani a kwakwalwarka to yaya ganin zai kasance yaya Allah yake in ban gano haka ba ba zan iya yadda ba to imanin ba zai inganta ba ko kun gane jama'a sai yake cewa auta awwalaha bi fahmin ko kuma ga duk wanda ya ta'awilin ganin Allah din da ainihin wato wata fahimta tashi ya juya abin daga haƙiƙanin ganin Allah din ya kawo shi zuwa ga wani abu kamar yadda Zamakhshari da shi da Mu'tazila suka ce ai abin da ake nufi da ganin Allah din ba wai ganin Allah ba ana nufin ni'imomin Allah ni'ima ce za ta zo tunda shi Allah mai ni'ima ne to yanzu ya ainihin yi ta'awili da fahimtar shi kenan ko to kun ga bai da ingantaccen imani game da ganin Allah kenan to idan baka samu ingantaccen imani game da wata siffa daga cikin siffofin Allah ba to baka da ingantaccen imani kuma game da Allah kenan kaji yadda matsalar take dan haka juz'iyat na imani da sifat shike kaiwa zuwa ga jimillar imani da shi zatin ubangiji din idan ka kuskura wata siffa daga cikin siffofin Allah game da imani da ita to sai kaga an samu kuskure game da jimillar imaninka da Allah ku auna abin a haka da kyau za ku fahimta misali in baka yadda da ganin Allah haƙiƙanin ganin Allah ba to yanzu baka yadda da wata siffa daga cikin siffofin Allah ba kenan to rashin yadda da wannan siffa daga cikin siffofin Allah to za ta ja imaninka kuma zai samu tangarda kenan dan haka ƙarshe sai a samu kana da raunin imani ko kana da lalataccen imani Allah ya kiyaye sai malam yace iz domin kuwa kana ta'awilur ru'ya fassara ko kuma tawili game da ainihin ganin Allah din wa ta'awilu kulli ma'anan yudafu ila ar-rububiyya da kuma ta'awilin duk wata siffa wadda ake danganta ta ga Allah ubangiji bi tarki ta'awili ta'awilin shine barin ta'awilin kuma to yanzu me ake nufi da ta'awili kenan anan ta'awili anan fassara to me ake nufi da ta'awili na biyu kuma shine murde fassara bari mu sake dauko jumlar ku ga da yace iz domin kuwa kana ta'awilur ru'yati kana ta'awilur ru'yati wato yadda ta'awilin ganin Allah zai kasance me ma'anar ta'awili kenan anan fassara fassarar ganin Allah wa ta'awilu kulli ma'anan da kuma fassara kowace sifa yudafu ila rububiyya wadda ake danganta ta zuwa ga Allah bi tarki ta'awili shine in kana son fassara ta fita daidai to ka bar kuma ta'awili to me ake nufi da ta'awili nan shine murde fassara in fassara ta zo a haka to batta a haka da zaran kai kokarin murde ta to shikenan kuma ka lalata ainihin fassara kenan to yanzu menene zaman lafiya kenan to barin murda fassarar ka ba abin a yadda yake to shine fassarar ta gari ina fatan jama'a sun gane wannan sai malam yake cewa waluzumu taslim da kuma lazimta sallamawa kun ga magana da muka fadi a dazu lazimta sallamawa wato karka yadda musulunci ya jaka zuwa wani lokaci kuma ka goce a'a, ka lazimci sallamawar diman da'iman kai mai sallamawa ne, ba wai ka sallama a nan ba ka sallama a can ba. Ko kun fahimta jama'a? Yanzu da yawancin 'yan boko da ba su yi karatun addini ba kuma suke giringidishin cewa wai su malamai ne, saboda ko sun dan je Sudan sun zauna wata shida ko wata takwas, ko sun dan je Afghanistan, ko ya dan yi wani course a Misira na wata uku da rabi, ya dawo ya dan ajage mu ya ce wai zai yi malanta da haka. Na daga abubuwan da ke girgiza imaninsu yau ka ji shi kamar ahlus sunna, gobe ka ji shi kamar dan bid'a, shine rashin lazimta sallamawar. Tun farko zai ce ya yadda, amma in aka taho aka taho kuma fa sai ka yadda, sai sako ra'ayin shi a ciki. To da zarar ya sako ra'ayin shi, sai kuma sai ka je abin da yace ya yadda da shi a farko, yanzu kuma ainihin ya rusa shi. Wato yana daga cikin matsalar da muke fuskanta musamman a nan Najeriya ta arewa jama'a. Wasu 'yan boko waɗanda wasu su injiniyoyi ne, wasu likitoci ne, wasu pharmacists ne, wasu lawyoyi ne, wasu business administrators ne, ma'ana different philosophies, fannoni daban-daban ga suna. Ba su yi karatun addinin musulunci a halin ƙuruciyarsu da samartakarsu ba. In ka cire karatun allo na gargajiya, wanda shi kanshi malamin allon gargajiya ba malami ba ne na musulunci, kawai mai karantarwa ne. Mai karantarwa kuwa in bai san fassara ba, to ba a ɗaukan shi bayanai dangane da addinin musulunci. Malamin allo da yawa za ka je ka samu in matsala ta tashi game da idda, bai san abin da zai ce ba. Idan haila ta rikice, bai san abin da zai ce ba. Idan kabli da ba'adi ta kasance, bai san abin da zai ce ba. To za ka samu ɗan boko a yau ɗan shekara 60 ko 40 ko 50 ko 70, wani ma professor ne, wani doctor ne. Ya wayi gari ya yi karatu a ƙauyensu irin karatun allo tun kafin ya tafi secondary, wato tun yana primary. Daga tafiyar shi secondary fa, to karatun nashi na allon nan ya yanke. To sai ya taho yanzu ya samu kanshi a Zaria ko a Kaduna ko a Abuja ko a Katsina ko a Sokoto, kishin addinin musulunci ya taso mishi. To madadin ya san cewa kamar yadda da ya so ya zama doctor na musulunci, medical doctor na Bature, na likita ko pharmacist ko makamantan haka, zama ya yi karatun boko tun daga farko, ya tsaya ya bi waɗanda suka iya suka koya mishi, madadin ya fahimci haka ya yadda. A'a, yanzu game da addini sai ya ɗauka cewa a addinin musulunci in ya je course na wata uku, to ya ishe shi ya dawo ya zama babban malami. To shikenan sai su ce bari su tafi Sudan. Sai ka ga mutum ya kashe wajen naira miliyan 2 ko miliyan 3 ya ɗauka ya tafi Sudan. Me zai je ya yi? Wai ya tafi yo course ɗin musulunci, wai zai dawo, wai zai zama malami. Waɗannan miliyan 2 ko miliyan 3 da zai kashe za su ɗaukan mana nauyin yara guda 10 ko guda 20 mu tura su ƙasar Saudiya ko ƙasar Masar, je su yi karatu na addinin musulunci. Waɗanda yaran nan sun yi haya Islam ko sun yi diploma ko sun yi NCE a musulunci ko kuma a Larabci, wanda su fagensu ne in suka je suka yi karatu da waɗannan kuɗaɗen za su dawo haƙiƙatan malamai ne. Amma ba zai haka ba, sai ɗauki kuɗin sai kwashi iyalanshi sai je. Jama'a, makaranta ce fa irin makarantar Islamiyya ta dare ɗin mu ɗin ita ce ake musu a Sudan. Sai zauna wata shida, bayan wata shida sai karɓo certificate. Certificate ne zai karɓo cewa ya yi course na wata ainihin shida. Shi kenan sai ya dawo. Darussalam ta fassara littattafan musulunci, kuma sai je sai ya siyo su na Turanci, sai zo ya karanta. Bayan kwana biyu sai ku ji ana cewa wai Sheikh Doctor. Yaya aka yi Doctor wana? Mun san shi a Doctor, medical doctor ko professor ko barista ko engineer ko pharmacist. Ya aka yanzu ya zama sheikh, wai ya je Sudan ya yi karatu, sai a ba mutane a dunkulo wai ya yi karatu a Sudan. To inda gaske ne ya zo ya buɗe littafin musulunci ko tafsiri ko ƙur'ani matini ko hadisi ko fiqhu ya zauna a juzun zurutun ilimi. A'a, sai je sai riko ainihin abubuwa da turanci sai zo sai kawo rudani. To tunda ɗan boko ne za su taru a wurare irin su Arewa House ko Congo Conference Hotel ko Women Center Abuja, ɗan uwan shi ne ɗan boko za su taru waɗanda su zero ne, su basu san hanyar Sudan din ba. To shi yanzu tunda ya je ya san hanyar Sudan din, to in yazo yana da ɗan kalmomin Larabci da in ya ɗan jefa sai ya rikita su sai a ce ai wane malam abun masha Allah. Masha Allahu akan mi, bai iya komi ba, fitina kawai yake haddasarwa. Waɗannan dole ne a tashi a bayyana wa mutane haɗarin da suke haifarwa a Najeriya ta Arewa a yanzu. Ba malamai ba ne, fitina kawai suke kawowa. To ire-iren waɗannan, idan suka tashi suka yi wata magana a wurin wani taro game da kare musulunci a jimillance, ko kare Ƙur'ani a jimillance, ko kare hadisi a jimillance, sai ka ji cewa wannan mumini ne, mai gaskatawa ne, ya tabbatar ya yadda. Amma da za a kawo juzi'in wata magana daga cikin musulunci ba, sai ka ji ya sa ya kafta kushe ta. Babban shedanin da ya daure waɗannan ‘yan bokon gindi shi ne wani shedani mai suna Rashad Khalifa. Wannan Rashad Khalifa jama'a wani zindiki ne, ya yi rubuce-rubuce a ire-iren waɗannan matsaloli, galibi sai ‘yan boko suke karantawa wai da haka za su yi malanta. A kan haka jama'a aka samu wani irin waɗannan, ya zo yana musu yau fiye da shekara goma, yana musu wasu hadisai a cikin Sahihul Bukhari. Daga cikinsu akwai hadisin ainihin Abu Bakarata game da ainihin cewa sadda Kisra ya mutu aka naɗa ‘yashi, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ainihin ce mutanen Kisra sun ɗauki mace sun naɗa, Allah ba zai taɓa ba su nasara ba. Wannan ɗan boko sai gashi ya fito yana musu akan cewa wannan hadisin bai yadda ba, ba hadisin manzon Allah ba ne. To yana daga cikin sawadina ɗin, wato ‘yan sun je Sudan. Ina fatan mun gane. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. To don haka lazimtar sallamawa jama'a, ku fahimta, kar ku manta muna magana akan lazimtar sallamawa. Yanzan ka sallamawa musulunci tun daga farko har ƙarshe ko? To wannan kuma yana daga ma'anar shi istiqama jama'a, tsayuwa, tsayuwa akan abin da kake na gaskiya ka kafe akai. To wa alaihi dinul muslimina, akan haka addinin musulunci yake tabbata jama'a. Sai Allah zinci sallamawa Allah da manzon Allah, sannan addinin musulmi zai tsayu. وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبِيهَ, wanda duk bai yi taka tsantsan game da kore abubuwan da musulunci ya tabbatar ba, bai yi taka tsantsan game da kamanta Allah da halittu ba, zalla, zai zame. وَلَمْ يُصِبِ التَّنْزِيهَ, kuma ba zai dace da tsarkake Allah da aka ce ya tsarkake ba. Me ma'anar wannan magana jama'a? Duk mutumin da bai yi taka tsantsan wajen kore abubuwa ba, sai ya rinka yana taka tsantsan ba komai ake korewa ba, ba kuma komai ne ake kamantawa ba. To duk abin da ba kai taka tsantsan game da haƙƙin Allah wajen kore kaza da kamanta Allah da kaza ba, in ba kai taka tsantsan ka daina irin wannan abu game da haƙƙin Allah ba, to ƙafarka za ta zame game da tauhidi. Kuma tsarkake Allah da aka ce lalle ka tsarkake Allah, to za a zama baka dace ba kai baka tsarkake Allah. Ko kun gane wannan jama'a? Allah ya taimaka. Sai ya ce fa inna rabbana jalla wa ala, domin shi ubangijinmu mai ɗaukaka da ainihin wato mai ɗaukaka da fifiko, mausufin bi sifatil wahdaniyya, ana siffanta shi ne da siffofi na ɗayantaka. Duk wata siffa ta Allah, to wannan siffar game da Allah shi ɗaya ne a cikinta, duk wata siffa tashi shi kaɗai ne a cikinta. Man'utun, kuma shi Allah abin a kwatanta shi ne bi nu'util fardaniyya, da ainihin wato siffofi na shi kaɗai ne bai da abokin tarayya a waɗannan siffofin. Laisa fi ma'anahu ahadun minal bariyya, babu wani wanda yake da siffa daga cikin halittun Allah irin siffar Allah maɗaukakin sarki. Wa ta'ala anil hududi, Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka ya fi ƙarfin iyaka, ma'ana ba a yi wa Allah maɗaukakin sarki iyaka, a ce iyakar Allah kaza. والغايات ko kuma a ce matukar Allah kaza baya wuce kaza wal arkan da kuma kusurwoyi a ce Allah in yi wuri kaza iya mulkin shi kaza ko kuma iyakar nashi kaza wal a'dha Allah ya fi karfin gabobi ba a siffanta Allah da gabobi irin gabobin mutane a ce Allah yana da gaba irin gabarwa ne Allah ba ai mai haka wal adwat ko kuma a siffanta Allah madaukakin sarki da gabobi na amfani kama a ce hanci irin na mutane kamar yadda mutum yake da hanci da yake shakan numfashi to Allah ma yana da irin wannan sune adwat wato gabobi waɗanda suke taimaka a dan adam wajen yi aiki da su ya rayu Allah ya fi karfin haka la tahtawihi aljihatu sittu jihohi guda shida ba sa iya ainihin daukar Allah sama da aka ce jama'a Allah yana sama ba wai ana nufin sama ke dauke da Allah ba dan ka ce sama ke dauke da shi to kafin yayi saman kuma fa dan haka Allah da aka ce yana sama ba wai yana sama ne na in an ce wane yana gidan sama wane ya hau gidan saman ya zauna da gidan saman zai burmo shi ma zai a'a subhanallahi Allah ya fi karfin haka to sama kasa kudu da arewa gabas da yamma bangarori shida kenan ko waɗannan ba sa iya daukar Allah domin kafin Allah ya yi su dama yana nan to ba su ke dauke da Allah ba ko kun gane wannan da kyau jama'a wannan wuri yana daga cikin wurare waɗanda sai an natsu ake fahimta su a littafin nan kasairul mubtadi'a yace mu ba ma kwatanta Allah da waɗannan abubuwa kamar yadda sauran yan bid'a suke ainihin kwatanta Allah mu muna tsarkake Allah daga duk wata nakasa wadda za ta kai zuwa gare shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi kun ji al'amura kenan dangane da siffofi da suka shafi Allah madaukakin sarki da kuma abubuwan da suka shafi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da al'amuran aqidoji waɗanda suka shafi alqur'ani to da yake kamar yadda muka ce littafin yana bayani dangane da aqida ne ko to sai kuma yace wal mi'raju haqqun kun ga wurin ko mi'raji gaskiya ne to menene mi'raji mi'raji shine daukar da mala'ika jibril ya wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga masallacin baitul maqdisi zuwa sama ta daya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar sama ta shida sama ta bakwai da ya kai shi sama ta bakwai sai ya ce to iyakar matsayinmu kenan kai kuwa Allah ya ce ka taka kai ta hawa manzon Allah yake yayi ta sama yayi ta sama yayi ta sama dan sai je gan shi a wani fili haka da wata koriyar dadduma yace wadda bai taba ganin irin ta ba ba ma zai iya kwatanta hakikanin yadda take ba to wannan tafiyar daga masallacin baitul maqdisi zuwa ainihin sama ta bakwai shi yake kira mi'raji to gaskiya ne mu ahli sunna musulmi mun yadda da shi qur'ani ya zo da shi hadisai sun zo da shi isra'i kuma fa malam yace wa kad usriya bin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa urija bi shakhsihi fil yaqadati sannan an kuma yi isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina ma'ana an yi isra'i da shi shine daga dakin shi a makka aka dauke shi aka yi tafiya da shi da daddare a bayan wata dabba mai suna buraka wannan dabba tana da gudu fiye da duk wani abin hawa mai gudu wanda in ta dauki kofatanta ta jefa shi ita na jefa shi iya ganin ta ne a wannan dare aka dauki annabi akan wannan dabba daga ainihin masallacin Ka'aba daga makka aka ainihin kai shi baitul maqdisi to wannan tafiyar ita ake kira isra'i daga baitul maqdisi kuma zuwa sama ta bakwai ita ake kira mi'raji dan haka ku kiyaye isra'i daban mi'raji daban dukkan musulmi sun yarda da isra'i amma yan bid'a ne aka samu suka ainihin musu dangane da mi'raji suka ce ba su yarda da mi'raji ba to mi'raji ya zo a qur'ani suratul najm ta zo da bayani dangane da mi'raji sannan kuma hadisai ingantattu cikin bukhari da muslim sun zo a ainihin cikin mi'raji hadisan nan suna nan cikin bukhari da muslim kamar yadda muka fadi sannan malamin nan da ya sharhin al-aqidatu at-tahawiyya al-imam ibnu abil izzi al-hanafi ya kawo duk waɗannan nasoshi na ayoyin al-qur'ani da hadisai amma kamar yadda muka ce muna waɗannan karatuttuka ne a tattakaice dan haka ba za mu zage ƙwanduwa wajen mu ta kawo waɗannan nasoshi ba ina fatar mun gane to amma dai yanzu bayanin nan ya sa kun gane me Isra'i ko me Mi'raji ko Isra'i shine tafiyar dare daga Makka zuwa Baitul Maqdis daga Baitul Maqdis kuma aka dauke shi zuwa sama daga ta daya har zuwa ta bakwai shine Mi'raji to wal Mi'raju haqqun Mi'raji gaskiya ne وقد أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم سيتي حقيقة أني إسرائي كما أني تفيا دلي دا النبي صلى الله عليه وسلم إتتي مغانا تبيوت انت إسرائي سيداو كما يتي قبل تعليقي أكان مئراجي سيتي وعرج بشخصه كما أنتو كيغان قدك النبي صلى الله عليه وسلم معنى النبي دا كانش أكا توكيشي أكا حودشي في اليقظة أئدو ديو ila sama'i zuwa ainihin sama waɗannan nasoshi na malamin kuma sun bayyana mana isra'in da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallama da mi'rajin da aka yi ba a bacci aka yi da shi ba dan wasu sun ce a bacci ne aka yi da shi dan haka abu ne ya zo mai a mafarki a'a ido biyu aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallama ko kun gane wannan jama'a kuma jikin shi aka dauka aka raba jikin shi daga makka aka kai shi baitul maqdis daga baitul maqdis kuma aka raba shi da sararin duniyan nan gaba daya aka tafi da shi sama ta daya har sama ta bakwai yaje gaisa da manya-manyan annabawa suka bashi shawarwari suka yi mishi addu'a suka yi mishi nuni game da wannan aiki da zai fuskanta na da'awa ina fatan mun gane thumma ila haythu sha Allahu min al-ula sannan kuma daga nan sama Allah ya dauke shi ya kai shi iya inda yaso daga cikin madaukakan wurare dan da aka je sama ta bakwai din sai malaika jibril ya ce to mu fa iyakan mu kenan nan wannan wurin ba wata halitta da ta taba wucewa amma kai Allah ya ce kai gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi gaba shine yaje ya gano abubuwa Allah da kanshi sai da ya jinjinawa abubuwan da manzon Allah ya gani ya ce laqad ra'a min ayati rabbihil kubra ya ga ayoyin ubangiji manya-manya ya ga abubuwan burgewa da ilimi da ban sha'awa daga cikin darussan da muke samu game da Isra'i da Mi'raji su ne idan sabon mai da'awa ya taso yana buƙatar ya je ya samu tsoffin hannu ya gaisa da su dan su bashi shawarwari su nuna mishi yadda al'amarin yake game da haƙuri da jama'a game da gwagwarmaya da makamantansu Isra'i da Mi'rajin duk sun nuna mana haka domin da aka dauki annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka aka yi da shi ainihin Baitul Maqdis da aka je sai aka tara annabawa da aka tara annabawa sai aka ce musulmanci eh musulmanci sai Allah ya ce to ka tambaye su was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'baduna ka tambaye su mun sa musu wani abun bautawa in ba Allah ba su bauta mishi ma'ana ya tambaye su suka ce a'a ke wannan yana daga cikin fa'idar da zamu fitar a nan shine idan ka taso zaka shiga fagen da'awa kana buƙatar ka je ka samu tsoffin hannu su zaunar da kai saboda akwai gwagwarmayar da zaka iya shiga wanda in ba ai marmaza an baka shawara ba to babu shakka tankade da rairayen da ke samu masu da'awa nan da nan zai same ka kwana biyu sai ka rikice abu na farko shine mafi hadari shine me shirka dukkan mutumin da yazo zai yi da'awa jama'a sai mushrikai sun yi mishi tayin shirka sai mushrikai sun yi mishi barazana da shirka annabi Nuhu cewa suka za su yi mishi tofin alatsi ne gumaka za su yi mishi baki su ba na wasa bane sun shine yace to da su da gumakan nasu gaba ɗaya su hadu sai yace summa kiduni wala tunziru ku yi mini makircin gaba ɗayan ku ka kura ga mini a nan annabi Nuhu ya yi gwagwarmaya annabi Ibrahim ya yi gwagwarmaya annabi Musa ya yi gwagwarmaya annabi Isa ya yi gwagwarmaya annabi Muhammad yana buƙatar ya zauna da waɗannan dattawa waɗannan tsoffin hannu waɗanda aka buga aka kaɗa aka raya aka tashi aka faɗi aka yi taro aka watse duk saboda a watsa da a wasu suka haƙura wannan sai ba annabi sallallahu alaihi wasallama kyakkyawar basira da aka zo gumurzu a Makka da yake annabi ya samu kyakkyawar tarbiyya da shawarwari na tsoffin hannu bai sassauta ba har Allah yake cewa waddu law tudhiru fayudhiru so suke ka sassauta dan su sassauta dan kai ma ka sassauta sai yace wala tuqi kullu halafin mahim duk wani mai rantsuwar tsiya makaryaci karka ainihin saurare shi anan wannan maganar jama'a tana daga cikin abubuwan da ke rusa matasan mu da ke tasowa sababbin hannu a cikin da'awa dan ita da'awa ba karatu bace kawai a gogewa a cikin da'awa da sabawa da gwagwarmaya da dauki ba dadi wannan wani abu ne mai girma wanda karatu ne ba a yin shi a aji ba a bada diploma shi babu degree shi babu masters babu phd ma'ana koda professor ne kaje kayo karatu a matsayinka na professor kana buƙatar ka zo ka samu suwa ne ne tsoffin hannu waɗanda mai yiwa tsoffin hannun nan a cikin fagen da'awar sun dade amma a cikin karatu fa basu wuce haya islamic basu wuce nce ba basu wuce diploma ba amma saboda sun dade a wannan fagen suna da basirar da kai yanzu da kazo zaka shiga baka da ita in baka je ka nemi shawara ba kwana biyu sai ka ji ka rushe jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wannan matasa su lura da wannan don musamman asara da yawa tana kama matasa matashi zai je yo karatu ya dawo ana zuga shi kai fa yanzu kai degree guda uku ne kai fa yanzu professor ne kai fa yanzu masters kake da shi kai hafizi ne na alqur'ani kai fa yanzu hadisi a wurin ka ba dama kai fa yanzu lugal arabiya kai fa abin da ya shafi fiqh fa ba wanda ya kai ka don suka zo suna ingiza shi in kuka bashi wata shida sai ku ji ya rusa kanshi da kanshi ko kuma ya shi da kanshi ya tsinke lasifikar ya daina me yasa saboda bai samu shawarwari ba wannan na daga cikin darussan da muke samu daga Isra'i da Mi'raji sannan daga cikin darussan da muke samu game da Isra'i da Mi'raji da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi ya hadu da wani datti da cikin dattawan annabawa shine Annabi Musa shi Annabi Musa yayi gwagwarmaya da mutane nau'i biyu ne yayi gwagwarmaya da bakaken kafirai irin su Fir'auna yayi gwagwarmaya da alhazan birni musulmi ne alhazan birni irin su Karuna yayi gwagwarmaya da fitsararru ɗan daba sune cikin bani Isra'ila kai duk wani nau'in shedani babu wanda Annabi Musa bai gwagwarmaya da shi ba karanta Qur'ani tun daga farkon shi har ƙarshe zaka gani yayi gwagwarmaya da alhazan birni su Karuna Karuna jama'a ba kafiri bane fa daga baya ne ya tawaye Haruna cikin jama'a Annabi Musa yake tawaye yayi da shi aka fara musulunci da shi aka fara da'awa amma da ya samu kuɗi fa sai zama alhajin birni sai tawaye sai yazo yana amfani da kuɗin nashi da ya samu da sunan musulunci yana son ya rusa musulunci wannan ya nuna kenan saddaka taso zakai da'awa alhazan birni za su taso su kewaye ka ba sun taso su kewaye ka bane kadai sai dan su mallake ka su mallaki da'awar yayin da ka bari suka mallaki da'awar da'awar ta lalace yayin da ka kiyarda kuma sai su koma su ce za su yaki da'awar taka da kudin su shine abin da ya faru ga Karuna da Annabi Musa sannan sai suwa sai gama garin musulmi Annabi Musa ya gwagwarmaya da su wannan gwagwarmaya sai ta ba Annabi Musa gogewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da yake a wannan lokacin sabon shiga ne game da harkar da'awa da je gaisuwa wurin Allah yayi ziyara aka kai shi wurare ya gani madaukaka sai aka bashi tsarabar salloli guda 50 sai to yana ta murna yana ta murna yana zuwa sai Annabi Musa yace wacce tsaraba aka baka sai yace ya samu tsarabar salloli guda 50 a wuni Annabi Musa yace tabdija ina kuma kai sabon shiga ne la'asar da asuba suka kasa yi la'asar raka'a biyu asuba raka'a biyu bani Isra'ila suka kasa yi kai ka je ka karbo raka'a 50 a wuni ka taho kana celebration kuma mu mun dade mun san yadda al'amari yake fata an gane saboda haka Annabi ya koma aka rage biyar ya dawo yace an rage raka'a salloli salloli ce an bashi raka'o'i an bashi salloli guda 50 ya tafi ya dawo da guda 45 yace koma haka Annabi Musa sai da ya komar da Annabi Muhammad so 8 ko so 9 da ya dawo an rage sun zama guda biyar, Allah ya ce mai to iyakar biyar din nan ba za a rage ba, ba canji, dan haka ka tafi, amma duk wanda yaso za a bashi ladan guda biyar, guda ladan 50. Da ya dawo sai Annabi Musa ya ce koma, sai Annabi Muhammad ya ce a'a, ina jin kunya Ubangiji, ba zan iya komawa. Me yasa? Saboda ya san gwagwarmayar da ya da Bani Isra'ila. Bani Isra'ila kafin a kai ga shar'anta musu sallah, halin ƙaƙanika yi suka samu kansu, suka ce suna jin yunwa, aka ce ga abinci nan, su shiga ƙasa kaza, su shiga birni kaza, su shiga gari kaza, amma su shiga garin cikin ladabi, su rusunar da kai, ga kuma zikirin da za su rinƙa yi. Suka je zikirin suka canza, ladabin kuma suka ce ba za su shiga da ladabin ba, aka fi ma za su yi, an ce musu ne su shiga suna masu rusunar da kai, suna nuna ladabi da tawali'u, sai suka shiga suna jan duwawu, suna jan duwawu, ana ce musu su shiga suna cewa hittatun, Allah a yafe mu, Allah a yi mana aikin gafara, sai suka shiga suna hintatun fi sha'ir, a haɗa aburo da alkama, aburo da alkama, tsabar shigantaka ce, lafazin na Allah zikirin ma ba za su yi ba. Bani Isra'ila, ga abinci, ga nama su ci na ‘yan shila, ga darɓa ta fi zuma zaƙi su ci, da suka ci kwana biyu sai suka ce a wannan wulaƙanci ne, za a ba su nama su rinƙa ci da zuma. So ake si guda, so ake si atini, so ake si kaza, so abin da suke so, rogo suke so, da albasa, da walahan, da dankali, abin da suke so su ci, sai Allah ya ce ku shiga garin, duk abin da kuke so za ku samu. Yanzu wannan gwagwarmayar ita ta mai da Annabi Musa ya ƙware ya goge, to Annabi Muhammad yana buƙatar ya zauna da ire-iren waɗannan tsoffin hannu don ya samu gogewa da shawarwari. Matasa da dama jama'a, sai mu je gari sai mu ga an gina musu masallaci da makaranta, an bashi mota, an bashi gida, ya fara da awa alhazan birni sun kewaye shi, shikenan sai fara turoko. Bayan wata uku sai kaji an ce ina, ya bar garin yana can Fatakul ya samu karatun Islamiya yana karantarwa. Sai ina masallacin, ina makaranta, a ce ina, ai sun yi fada da alhazan. Saboda da yazo shi kawai sun tarbe shi ne, bai je ya nemi shawara ba. Suna tarban shi suka gina mai, sun so su mai da shi yaransu, in yaki kuma shi kenan. Yo a banza za su ɗibi kuɗi su gina maka makaranta? Ba za ka yi magana da abin da suke so ba? Ina fata an gane. Allah Maɗaukakin Sarki ya taimake mu. To sannan akwai zumunci tsakanin masu da awa farko da na da, domin haka Allah ya haɗa Annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran annabawa. To akwai dai fa'idoji masu ɗimbin yawa jama'a, sai ka karanta ainihin wato littattafai da suka yi sharhi dangane da harka ta Isra'i da Mi'raji. Allah Maɗaukakin Sarki ya taimake mu. Malam ya ce wa akramahu Allahu bima sha'a, Allah ya girmama manzon shi da abubuwan da ya so na girmamawa, domin wannan ziyara ce mai daraja jama'a. Manzon Allah ya samo ƙarin girma da ƙarin darajoji masu ɗimbin yawa. Wa auha ilaihi ma auha, Allah ya mishi wahayin abubuwa da yawa daga cikin abubuwan da ya mai wahayi. Ma kadhabal fu'adu ma ra'a, abubuwan da zuciyar manzon Allah ta gani ta kudurce ta zo ta ba da labari, wannan abubuwa ba ƙarya ba ne. To wannan dalilin ne wasu suka ce ai Isra'il ma da Mi'rajin ai da zuci aka yi, a ba su gane fassara abun ba ne. Ai sanda ka tafi ka je ka gano abu, shin wannan abun biyo ka yake ku taho, in za ka ba da labari ka zo kana kallon shi kana abin nan? Idanka da ya gano, zuciyarka ita ce za ta yi rekodin abin. Ko mun fahimci wannan da kyau? Zuciyarka ita ce za ta riƙe abin. Idan ta riƙe abin zuwa ka zo ka ba da labari, ko ka jefar da shi, ko kuma ka tabbatar da shi. To, zuciyar nan da ta zo ta riƙe abin, sai Allah yake ta'abiri a kan cewa abin da zuciyar ta gano, ma'ana abin da ido ya gano zuciya ta riƙe, baki ya zo ya ba da labari ba ƙarya ba ne, ma'anar aya kenan. Don haka ku yi wurin kyakkyawar fahimta, ma kadhabal fu'adu ma ra'a, abin da zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta gani ta zo ta ba da labari, ai abin da aya take cewa zahirinta nake so ku gani. Ma kadhabal fu'adu ma ra'a, abin da zuciyar ta gano ba ta yi ƙarya ba. To anan ai kai da gaji akwai mahazufa da muƙaddarat, domin yanzu zuciya ita ta zo ta ba da labari, ashe kaga ganin ma ba ita ta gano ba, ido ne ya gani, ya ba zuciya ajiya, baki yazo ya fada abin da zuciyar take ajiye da shi. Ina fata an gane. Shine sai yace fa sallallahu alaihi wa sallama fil akhirati wal ula, Allah ya dadin tsira da aminci gare shi a lahira da kuma ainihin duniya gaba daya. Jama'ar musulmi, kun ji wannan kenan dangane da abin da ya shafi Isra'i da Mi'raj. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To, kamar yadda muka ce a wannan tafiya jama'a, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai ga Allah ba, dan sahabbai sun tambaye shi ko ka ga Allah, yace a ana dai ga haske, yace amma ta yaya zan gan shi, ban dai ga Allah ba amma haske. Ina fata an gane. To sai mallan yace wal haudu alladhi akramahu Allah ta'ala bihi ghiyasan li ummatihi haqqun, tafkin da Allah madaukakin sarki ya girmama manzon shi da shi don wannan tafki ya zama agaji ga al'ummar shi, to wannan tafkin gaskiya ne. Na'am, manzon Allah yana da tafkuna guda biyu, tafka tafka, daya a waje daya a ciki, aljanna kenan. Akwai tafki a cikin aljanna, sunan wannan tafkin al-Kausar, al-Kausar. Akwai tafki kuma a wajen aljanna a dandalin al-Qiyama. Wannan tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai je kafa ya tsare a wannan gurin. Waɗanda za su zo su sha ruwa su ne jama'ar shi, waɗanda suka bi tsantsar addinin shi, ba su canza ba, ba su yi bid'a ba. To, wanda duk ya sha wannan tafkin jama'a, ba shi ba kishirwa har abada, sai dai ya rinka shan ruwa irin sha na annashuwa. Me yiwa kai talaka ba za ka gane haka ba, tunda sai ka yi faskare, sai ka yi noma, ka taho Abuja ka sha ruwa, saboda haka baka san ma'anar shan ruwa na annashuwa ba. Amma masu wadata, masu kuɗi, su yallaɓai, su sun san shan ruwa na annashuwa, saboda su ba sa bari kishirwa ta kama su. Koyaushe gidansu akwai ruwan sanyi, za su sha. Don haka za ga da an zo an ajiye babban mutum ruwa, sai ka ga ya ɗan gunsa kaɗan, shi ne na annashuwa. Can ya sake gunsa kaɗan, na annashuwa. In aka aje mishi soyayyen nama, in ya ɗauka ya gutsira ya ci, sai can bayan awa ɗaya ya sake ɗan gutsira kaɗan. Kai kuwa ka ruga loma ka sake, saboda kana cikin yunwa. To, tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, idan mutum ya kandama ya sha a nan dandalin Kiyama, to kishirwa ta ƙare. To, a aljanna babu kishirwa, sai dai sha'awa. Shi yasa yake cewa lahum ma yasha'una a fiha ma tashtahi, ma tashtahi al-anfusu wa talazzu a'yunu. Idanuwa me ido ya gani ya sha'awa, zuciyarka take so, to waɗannan abubuwan kawai na marmari za ka rinka. Don haka abubuwan duk da za a aljanna na marmari ne, babu gallababbiyar yunwa, babu azababban kishirwa. To, wannan tafkin in mutum ya sha shi a waje, to a cikin aljanna kuma akwai wani tafkin, shi wannan tafkin shi yake kira al-Kausar, shi kuma na waje shi yake kira al-Haud. To, shi wannan tafki na waje Allah ya sanya shi ne ya zama agaji ga al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya sha, to an agaje shi ya tsira, zai shiga aljanna kenan. Ina fatar an gane. Wannan tafki ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fadin shi ya kai daga Madina zuwa kasar Sham. Kamar ka ce tun daga Borno har zuwa Port Harcourt. Fadin tafkin, misaha shi fadin shi, ma'ana kamar ka ce fadin Najeriya, misali nake mana. Tafiyar ta fi haka, misali kawai nake, dan Najeriya ya zai iya ganewa. A ce gaba farko tun daga Borno, gaba ta biyu kuma har Port Harcourt, River State. Kaga za a ce abin na da fadi ko? To, tafiya daga Madina zuwa Sham ta fi haka. Daya ke ne. Kofuna fa, sai Annabi ya ce adadin kofunan adadin taurarin sama. Don haka babu malan sha ka rage mini, babu malan da Allah ka yi sun marmaza ina jiranka. A'a, kowane musulmi cikin al'ummar Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zai zo ya ɗauki kofin shi ya sha cikin annashuwa, ya ajiye, wani ya zo ya sha. Babu turere ne, babu sha ka rage mini, babu malan imar mazani ma ina son in sha. Akwai yawa waɗannan kofunan, suna da yawa, sun ishi kowa ya ɗauki nashi ya sha, babu turere ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Ina fatar an gane. to wannan tafki gaskiya ne mun yadda da shi hadisi sun zo akan haka cikin Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da makamantansu. Allah ya taimaka. Sannan washafa'atu allati dakharaha lahum ko haqqun, haka ne ceton da Allah madaukakin sarki ya tattalawa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gaskiya ce. Kana da dama ka fassara haka cewa ceton Allah ne ya tattalawa al'umma annabi. Kana da yancin kuma ka ce washafa'atu allati dakharaha lahum haqqun, ceton da manzon Allah ya tattalawa al'ummar shi gaskiya ce. Na'am, duk fassarar da kai gaskiya ce anan ya dalili. Ceton dama na Allah ne, kullillahi shafa'atu jami'an lahu mulku samawati wal ardi, ceton na Allah ne gaba daya. Sannan kowane annabi Allah ya bashi wata alfarma cewa ya roki duk abin da yake so za a yi mai. Da aka zo kan annabi Musa, annabi Musa ga dama Allah ya baka, faɗi buƙatarka ko me kake za a yi maka. Da ya tashi sai ya ce ya Allah, Fir'auna da shi da jama'a shi ka ba su mallaka, ka ba su kaza, ka ba su kaza. To alfarmar da muke so ya Allah shi ne ka tare zuciyar Fir'auna kada ma ya musulunta, a bashi ya mutu a kafiri don ya sha azaba. To da yake Allah ya alkawari duk abin da ka roka zai baka kome, sai Allah ya karba. Annabi Nuhu kai, annabi Nuhu da ya zo sai ya ce rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirin dayyara, ya ubangiji karka bar gidan kafiri ko kwa daya a bayan kasa. Shi ma aka amsa mishi. To inda za ku san cewa annabi ya fi kowa a cikin ulul azmi min ar-rusul imma, dan ajiya mun bayyana cewa ulul azmi min ar-rusul akwai Nuhu, akwai Ibrahim, akwai Musa da Isa, sannan sai shi kanshi ko. To shi annabin yafi annabi Nuhu, yafi annabi Musa, yafi Ibrahima, yafi kowa daraja baki daya. To fifikon sai ya ƙara bayyana anan, da aka ce shi kuma ya addu'a, madadin annabi ya ce ya Allah duk kafirai ka kashe su muhuta. Sai ya ce ya Allah, wannan damar da aka bani a adana min ita, sai an je kiyama al'amari ya rikice wa wasu al'ummata sun rasa yadda za su shiga aljanna, ba su da ciko. To sai a bani dama sai in ɗibe su in yi musu cikon su shiga aljanna. Shi yasa kaga ashe fassara wannan wuri da cewa manzon Allah ne ya tattalin musu wannan ceton daidai ne. Inda ya ga dama zai iya yin amfani da wannan damar a nan duniya, amma zai ce a batta sai an je lahira. Wuri ya yi wuri, al'amari ya rikice wa al'umma, an rasa yadda za a yi. Wani gashi da 99.9 ake neman ya shiga aljanna, amma zai ce a dakatar da shi, a ce bai da point one. Yanzu ta rikice ko ba ta rikice ba, sai zufa. To sai manzon Allah ya ce wannan nawa ne, a bani shi in ceta a madadin waccan damar. Sannan akwai wasu suna nan sun faɗi la ilaha illallah, suna da tsarkin zuciya, amma sun yi kaza na laifi, sun yi kaza, sun yi kaza, suna can wuta ta babbaka su, sun wahala. Sai manzon Allah ya ce a madadin waccan damar dai da na ce a aje mini, ai min izini in shiga wuta in je in kwaso su, sai a ce je ka. Duk wancan opportunity ne yake ci, sallallahu alaihi wasallam. Jama'a mun ga irin yadda manzon Allah yake ko. To haka ake so duk malami, duk shugaba a cikin wannan addinin ya zama, ya zama duk wata dama da ya samu ta ya kawo wa al'umma ci gaba, to yayi amfani da ita, ba wai nafsi nafsi ba, ba kanshi ba, a yayi tunanin yaya kai malami ne, ka samu kanka a cikin gidan gwamnati, sai ka ce ala gafata malam me kake bukata, kaka gyara zama ka ce ta dama dai mota ta ta tsaya wallahi, ina bukatar sabon inji, a ce to daya. Sannan damunar bara iska ta yaya kwano na, har yanzu dai ban samu na rufe wannan gurin ba. Sannan na da ƴan mata guda uku bana nake so zan aurar da su. Ranke dai, ranke dai, Allah ya saka da lai. A'a, ya kai ba wakilin jama'a bane kenan, bai kamata a kira ka malam ba, dan sai a kira ka da sunanka, dan yanzu ka je ne dan kanka, ba wakiltar jama'a ka je yi ba, waɗannan buƙatunka ka gabatar. Dan haka ku gane jama'a, in aka ce yau a matsayinka na malami ka samu kanka a wuri to ba bukatar kanka kake gabatarwa ba, ka je aikin jama'a ne. Ko kun gane wannan da kyau jama'a? Idan ko kun fahimci wannan da kyau, to lalle akwai bukatar kenan matasa tunanin su ya gyaru akan irin yadda suka samu malaman su yau a Najeriya. Saboda mafi yawancin malamai waɗanda ake da su a Najeriya yau, duk wata dama da suka samu to za su gina ne, ba sa tunanin al'ummar su. Ka samu kanka an kira ka taro ne na duniyar musulunci, sai aka ce ana so ka faɗi menene bukatun ƙasashenku, kaka ce to ku malamai a gidajen haya kuke zaune, su ne bukatun ƙasashenku? A ba su ne bukatun ƙasashenku ba. A kuna bukatar makarantu ne, kuna bukatar masallatai, kuna bukatar a rinka ɗibar matasa ana kai muku su su yi karatu su dawo. Wannan shi ne kayan aikin malanta kenan. Ko kun gane jama'a? To Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana da ainihin wato ceto jama'a wanda ya tattala ya ajiye ainihin wato ga al'ummar shi, kama ruwaya fil akhbari, kama yadda ainihin aka ruwaito a cikin hadisan shi sallallahu alaihi wasallama. Jama'a, matsalar ceto tana da matukar muhimmanci kwarai da gaske. Shi yasa nake ganin karatun na yau gaba ɗayan shi zan yi kokari wannan damar da muka samu mu dan tattauna ta didda mun ce a tattakaice muke yi. Har wa yau din muna nan a tattakaicen, amma matsala dangane da ceto jama'a ba matsala ce wanda ya kamata a yi mata birbiri haka ainihin a wuce ba, ba dan komi ba. Saboda al'amari ne wanda yake akwai rigingimu masu yawa da suka shigo game da harka ainihin ceto. Shi yasa nake so insha Allahu ta'ala zan yi amfani da wannan damar ta 'yan mintuna kaɗan da ainihin suka rage tattauna mana matsalar nan ta ceto. Gashi ina ɗauke da littattafai guda biyu. Littafin farko da ke gabana shi ne sharhin wannan littafi mai suna Sharhul Aqidatu Tahawiyya ɗin ta al-Imamu Ibn Abil Izz al-Hanafi. Littafi na biyu kuma shi ne Qa'idatun Jalila fi Tawassul wal Wasila ta Sheikhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taymiyyah al-Harrani. Bari ku ji abin da malam ya ce. Malam Ibn Abil Izz al-Hanafi ya ce ash-shafa'atu anwa, ceton manzon Allah iri-iri ne, ceton iri-iri ne, nau'i-nau'i ne. Minha ma huwa muttafaqun alayhi bainal umma, akwai ainihin ceton da yake duk al'ummar musulunci gaba daya sun hadu cewa gaskiya ne. Wa minha ma khalafa fihi al-mu'tazila wa nahawhum min ahli al-bid'a, daga cikin kuma ceto akwai wanda yake mu'tazilawa da wasu daga cikin 'yan bid'a irinsu ba su yadda da wannan ceton ba. An-naw'ul awwal, nau'in farko na ceto jama'a shine ash-shafa'atul ula wa hiya al-uzma, babban ceto, kasaitaccen ceto, al-khassatu bi nabiyyina sallallahu alayhi wa sallama min bayni sa'iri ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalina salawatullahi alayhim ajma'ina. Akwai ceton da a cikin annabawa jama'a manzon Allah ne kawai yake da wannan darajar, ba a fara maganar waliyai da mala'iku ba tukuna, a annabawa ma manzon Allah ne kadai yake da irin wannan ainihin ceton. Wannan ceton ya zo ainihin a cikin Sahihul Bukhari da Muslim da ainihin waɗansu littattafai daga sahabbai ainihin masu yawa. Daga cikin wannan ainihin ceton jama'a, akwai ceton da zai faru a dandalin tashin alkiyama. Malamin ya kawo hadisi mai tsawo akan haka wanda yake kamar yadda muka ce da yake takaitawa muke yi, ba tsayawa zamu ainihin wato mu ce zamu karance wannan hadisin gaba ɗaya ba. Jama'a, abin da yasa muke ta takaita karatun nan fa, nan da mako mai zuwa zamu kammala karatun littafin nan in Allah ya so, kai tsaye kuma muna kammalawa fa zamu shiga ainihin karatun Sahihul Bukhari. To karatun Sahihul Bukhari kuwa kunzun ne, ma'ana duk abin da ake nema akwai a ciki. A ƙarƙashin wannan waɗannan hadisan duk da muke cewa mu tattakaita, Bukhari zai zo ya kawo mana, za mu ji su da isnadi mai ɗumi wanda bai huce ba daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan hadisin jama'a, Abu Huraira ne ya ruwaito cewa wata rana an je wurin walima, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga nama ya ci, bayan an gama walima manzon Allah ya tashi yana jawabi cewa a ranar alkiyama al'amura za su ainihin yi kunci, rana za ta kusanto kusa da halittu, annabawa gaba ɗayansu su shiga cikin damuwa saboda ga al'umma sun ruɗe, sun taho gurin annabawa, annabawa kuma ba yadda za su yi da su. Aje wurin annabi Adam, aje wurin annabi Nuhu, aje wurin annabi Musa, aje wurin annabi Isa, kowanne ya ce tafi karfi na wannan matsayin yau sai dai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Don haka zo wurin annabi sai ya ce dama wannan darajar ta wace. Yace sai je ya fadi ya durƙusa a gaban Allah ya yi sujuda. In yi sujuda Allah ya bashi gurgurdan yadda ya so, can sai ya ce ya kai Muhammadu daga kanka, faɗi buƙatarka a biya maka, roƙi alfarma yau za a yi maka alfarma. Annabi yana daga kai ba zai ce nafsi nafsi ba, sai ya ce ya Allahumma ummati, ya Allah al'ummata. To anan nan ne ceton ya zo. Al'ummar shi yake nufin a zo a yi wa hisabi, amma saboda sauran al'ummomi suna tattara a wannan fili sai a zo a yi hisabin gaba ɗaya, sai zama to wannan ceton ceto ne annabi zai wa annabawa da manzanni da mutane da aljanu da kafirai da mumminai da fasikai da salihai, kowa a wannan dandali har annabawa annabi zai ceta. Dan matsayin ya gagaru kowa, ba gaba ba baya, ba ƙasa ba sama, kuma Allah ya yi shuru ya yi fushi, ba wanda ya isa kuma ya magana. To shi da aka ce ya isa ya zo ya roƙa, to da ya tashi bai ce ya Allah ni da su Fatima, ni da ahlul baiti, ya Allah ni da sahabbaina, sai ce Allahumma ummati. Ma'ana yanzu annabawan sun zama al'ummar shi ne gaba daya, jama'a shi ce. To shi ne sai a lokacin ne waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, sai mala'iku su zo sahu sahu, ubangiji ya zo, sannan sai a je a zo da jahannama, to sai a zo a yi hisabi. Yanzu wannan ceton da annabi ya yi shi aka kira ash-shafa'atul uzma, kafaitaccen ceto. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To babban ceto sai babban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To jama'a kun ji na farko kenan. An-naw'u tsani wa an-naw'u tsalis min ash-shafa'a shafa'atuhu sallallahu alaihi wa sallama fi aqwamin kat tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Akwai kuma wasu mutane da za su shiga halin da Bahaushe yake kira keke da keke, ciki kaka, ladan da zunubin sun yi daidai, lada 100 zunubi 100, ladan ba zai kai shi aljanna ba saboda akwai zunubin da yake daidai da ladan, ladan kuma ba zai bar shi ya kai shi wuta, zunubin kuma ba zai je kai shi wuta ba saboda akwai ladan da yayi daidai da wannan. An yi keke da keke, an shiga tsaka mai wuya, shi ba wuta ba, shi ba aljanna ba. To irin waɗannan mutanen, fayashfa'u fihim liyadkhulul janna, sai manzon Allah ya cece su sai a shigar da su aljanna. Wa fi aqwamin akharina qad umira bihi ila an-nari alla yadkhuluha. Akwai kuma wasu mutanen waɗanda su kuma abin ya gaza musu da kiris, misali a ce lada 99 zunubi 100, sai a ce to ayi wuta da shi, sai annabi ya ce a bashi ceton shi ya dawo da shi, sai a dawo, tun ba a kai wutar ba sai a dawo da irin waɗannan mutane, sai a aljanna da su. Kun ga waɗannan sun sha bamban da waɗancan, waɗancan hali ya hali ne, ido ya rena fata, wutar ce ko aljanna, sai annabi ya ce to shikenan a kai su aljanna. Waɗannan kuma an tafake su an tafi wutar, sai annabi ya ce yana ceton su a dawo da su sallallahu alaihi wasallam, sai a dawo da su sai su shiga ainihin aljanna. An-naw'ur rabi' naw'i na hudu, shafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi raf'i darajati man yadkhulu aljanna fiha fawqa ma kana yaqtadihi thawabu a'mali. Akwai wanda yake kuma darajar shi bata kai ya hau saman aljanna ba, can kololuwa, sai kasa kasa, sai annabi ya ce a daga darajar shi ya hau sama can. Wa qad wafaqatil mu'tazila ala hadhihi shafa'a khassa, mu'tazilawa ma sun yadda cewa annabi zai yi wannan ceton. Wa khalafu fi ma adaha min al maqamat, amma kuma duk sauran ceto suka ce to annabi bai da wannan matsayin. Mu'tazilawa kenan batattu, amma mu musulmi fa mun yadda da su, domin sai malam ya ce ma'a tawatir al ahadith fiha, hadisai sun zo burjik akan sauran nau'ukan ceton, amma su mu'tazila suka ce iyakan waɗancan dai annabi zai yi, amma abin da ya zo baya fa to ba su yadda ba. To amma sauran musulmi gaba ɗaya suka ce an-naw'u al-khamis ash-shafa'atu fi aqwamin yadkhuluna al-jannata bighayri hisab. Akwai ceton da annabi zai wasu mutane su tun farko ma da an tashi kiyama, annabi zai ce a wuce da su aljanna ba ma za a bincike ayyukansu ba. Wannan ma ceto ne da annabi zai. Wa yahsunu an yuhada له لهذا النوع بحديث أكاشة ابن محصن أكو حديث أكاشة ابن محصن ودى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي غاوس متاني دبو سبا إنزاس شقاء الجنة باب حسابي باب بنتكي نافات أنغاني. النوع السادس نوع نشدة الشفاء في تخفيف العذاب أمن يستحقه كشفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. Nau'i na shida akwai shafa'a ce ton da Annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi na saukaka azaba kamar kawun manzon Allah ainihin wato Abu Talib wanda yake kafiri ne kuma kafirci ya mutu yana yi to amma saboda wasu irin hidimomi waɗanda yayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranar alkiyama in aka kai shi wuta yana tsakiya yana zabbaka a cikin wuta Annabi zai ainihin roki Allah a bashi izini ya dawo da shi gefan wuta sai a saukaka mishi azaba. Ina fatan mun gane. Jama'ar musulmi duk duniyar musulunci aqidar musulmi game da Abu Talib kenan. Cewa Abu Talib baban Aliyu kafiri ne. Da shahadar Al-Qur'ani da Sunna da shahadar dan shi shi kanshi Ali ibn Abi Talib. Domin hadisi ya zo sahihi cikin Sunan Nasa'i sadda Abu Talib ya rasu. Ali yazo ya ce wa manzon Allah kawunka bataccen tsohon nan ya mutu yana kafirci wai wane ne zai je ya binne shi sai manzon Allah yake kai da kake dan shi kai zaka je ka binne shi Ali yace bazan binne shi ba saboda ya mutu yana kafirci manzon Allah yace a ai akwai haƙƙin ubantaka dan Abu Talib ya samu kansa a tsaka mai wuya shi dai kafiri ne amma mai sassaucin ra'ayi dan haka ya bata da dangin shi kafirai dan yana da sassaucin ra'ayi ga musulunci to amma kuma musulmi za su yi mishi zumunci a matsayin shi na dattijo amma in ya mutu kuma musulmi ba za su yi mishi zumunci a matsayin shi na kafiri su yi mishi jana'iza ba to yanzu akwai wanda ya rage mai zumunci tunda babu wanda zai mai kafirai ba za su yi mishi jana'iza ba dan yayi musu laifi yayi wa musulunci sassauci musulmi kuma ba za su yi mishi jana'iza ba dan me ya mutu yana kafiri to yanzu abin ya koma sai dangantakar da da uba dan ba za a bar shi ya ribe ba to sai manzo Allah ya nuna sayyidina Ali haka shine Ali ya je dauke shi ya haka rami ya saka shi da ya saka rami ya dawo ya kakkaba kura manzo Allah ya shi mishi albarka akan wannan aiki amma abin mamaki dukkan yan shi'a ba su yadda a ce Abu Talib kafiri bane wato jama'a a duniya babu fitinannan kafiri irin dan shi'a duk inda musulmi suka kada to shi akasin haka zai kada al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani mai bulugul maram duk da yake da taka tsantsanye magana akan wasu kungiyoyi amma in harka ta kama da yan shi'a ne sai ya fito yayi magana ku karanta littafin shi al-isabatu fi tamyiz as-sahaba a inda a cikin wannan littafi yace an samu wani sheɗanin dan shi'a ya tattara hadisan ƙarya waɗanda ya nuna cewa wai Abu Talib ya mutu yana ainihin musulmi sai ce wannan dan shi'a makareci ne domin duk hadisan ƙarya ne dan haka jama'ar musulmi Abu Talib ya mutu yana kafiri wannan kuma bai rage darajar sayyidina Ali komis kala zarratin ba amma ɗan shi'a da yake ɗan demokuraɗiyya ne sai suka ɗauka wai Abu Talib ya mutu yana kafirci sai su ce to Abu Sufyan fa sai a ce ya mutu yana musulunci dan ya musulunta sai su ce to wato yanzu uban Aliyu ya mutu yana kafiri amma uban Muawiya ya mutu yana musulmi sai a ce haka abin yake saboda haka abin yake ba dan ana goyen bayan kowa daga cikin su ba sai dan ana goyen bayan gaskiya don ita gaskiya ana saninta da ita gaskiya ne ba wai dan tana tare da wane ta zama gaskiya wane kuma dan bata tare da shi ya zama ƙarya ba saboda haka jama'a Abu Talib kafiri ne sai dai sassauci da yawa musulunci yasa ranar alkiyama Allah zai sassauta mishi daga azaba da ceton manzon Allah daga tsakiya zuwa gefan wuta hadisi ne sahihi cikin musnad al-imam Ahmad da sahihu Muslim babu tantama akan haka kuma matsalar Abu Talib yana wuta matsalar Abu Talib kafiri ce ba matsala ce ta fiqh ba matsala ce ta aqida in kace baka yadda Abu Talib kafiri bane kai ka zama kafiri in kace baka yadda Abu Talib yana wuta ba to kai zaka tabbata a wuta ba dan koyo ba dan ka kafircewa abin da yazo a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka jama'ar musulmi Abu Talibin kafiri ne arne ne kuma ya mutu yana kafirci kuma yana cikin wuta amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai cece shi a sauƙaƙa mishi daga tsakiya zuwa gefe wannan ita ce aqidar dukkan musulmi ainihin a duniya baki ɗayan su Allah ya taimaka to wannan ainihin wato irin ceton babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallama yana da shi annau sabi' nau'i na bakwai na daga ceto shafa'atuhu an yu'zana li jami'il mu'minina fi dukhulil janna kama taqaddama fi sahih muslimin عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيء في الجنة أقول إنه إن شيطان دا منزان الله ذي شيني ييو مؤمني إذني چوا قبائن سستاشي سشقاء الجنة دوان ديك مؤمنيني متكرباشي دا أبن ديقات إيمانيشي فالنبي صلى الله عليه وسلم ذيني مئذني چوا رانا الإيامة أينهم وونم تون إذني يشقاء أينهم وطا النوع الثامن يشق عين الجنة سبحان الله النوع الثامن نوع نتقوز شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته ما سوز نبي مشا يجيا زنا شاتا كريا قلما دمك من تنهكا النبي صلى الله عليه وسلم زي تي تيسو ممن دخل النار دقا تكيون وان دسكش قوتا دقا تكينسو فيخرجون منها سيس فتو دقا تكيون وتر وقد تواترت هذه النوع الأحاديث بهذا النوع الأحاديث حديثي سنزو ما سيوا قما دا إروان النوعي نافات أنغاني سيتي وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته yace amma irin wannan ceton na cewa masu zunubi za a fitar da su daga wuta to wannan ainihin khawarijawa da mu'tazilawa sun saba saboda basu san hadisi sun inganta ba wadanda suke kuma malamai ne daga cikin su sun san ga hadisan su kuma taurin kai da kafewa akan bid'a sai ta sa suka girman kai suka watsi ainihin da hadisan ina fata an gane wa hadhihi shafa'a tusharikuhu fiha almala'ika to irin wannan ceton jama'a cire musulmi masu zunubi daga cikin wuta to ba annabi kadai zai yi ba akwai mala'iku wan nabiyuna da sauran annabawa wal mu'minuna aidan daga cikin mu'mine ma waɗanda Allah ya ba su matsayi na daraja na salahiya nagarta da walittaka su ma za su iya wannan ceto su cire wasu daga cikin ainihin wuta da umarnin Allah madaukakin sarki ina fata an gane hadisi ya zo akan haka a inda annabi yake cewa shafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati ceto na tabbatacce ne ga masu zunubi daga cikin ainihin al'ummata Allah madaukakin sarki ya ainihin taimake mu to jama'ar musulmi waɗannan fa suna daga cikin nau'uka na ceton da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama zai yi ainihin wato a dandali na al-kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da matsayi da darajoji waɗanda al'amarin ya wuce yadda duk kake ainihin tunani ko kake sawwarawa domin shine cikamakin annabawa shine manzon da yafi kowa cikin manzanni ainihin daraja har ka dangane da ceto jama'a wasu sun dawo sun yi inkarin matsalar ceton ma gaba daya suka ce ceton ma gaba daya ƙarya ne idan suka ji ka kai musulmi kana cewa ceto sai su ce kai ma ka zama kamar Kirista kenan a nan kasar an samu sunusi gumbi a shekarun baya ya ainihin taso da wannan aqidar yana cewa babu ceto domin kace akwai ceto to kai ba ka zama Kirista kenan an samu su dan gungun su kuma sun ci gaba akan wannan ainihin aqidar har zuwa yanzu suna ainihin inkari dangane da ceto cewa ai kristoci ne suke sauraron annabi Isa ya zo ya cece su amma a musulunci aikin ka kawai shine ceton ka in kai nagari nagarta in ba kai nagari ba wuta wannan ƙarya ne jama'a kamar yadda kuka ji tafsili akan haka eh akwai ceto na daga daraja to na ciko akwai ceto na kubutowa akwai ceto na dawo da mutanen da za a kai su wuta a ainihin dawo da su aljanna to amma akwai ayoyi da suke hujja da su waɗanda waɗannan ayoyin jama'a ba su fassara su daidai ba domin qur'anin kana son kai mai kyakkyawar fahimta sai ka rinka dauko wannan bangaren kana hada da wannan bangaren kana fahimtar juna tare da su misali akwai aya alqur'ani da take cewa wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha shafa'a wa la yu'khadhu minha 'adlun. Allah yace jama'a ku kiyayi wani yini wanda wannan yini wani rai ba zai iya taimaka wani rai ba, ceto ma ba za a karbe shi daga wani rai ba, wani ba zai ceci wani ba, sannan kuma ba za a fanshi wani daga azabar Allah ba. Sun kafa hujja da wannan aya, ina fata an gane. Akwai wata aya kuma da take cewa wala yuqbalu minha 'adlun wala tanfa'uha shafa'atun, a ranar alkiyama ba za a karbi fansa ba ga duk wanda za a azabtar da shi, lallai sai ya sha azaba, sannan kuma ceto ba zai yi amfani ba a ranar alkiyama. Sannan akwai wata ayar kuma wadda Allah madaukakin sarki yake cewa min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a, ku yi marmaza ku yi musulunci tun kafin Allah ya kai mu wani yini wanda babu saye da sayarwa a wannan yini, dangantaka ba za ta amfanar ba, sannan kuma ceto ma ba zai amfanar da kowa ba. Sannan wata aya tace malil zalimina min hamimin wala shafi'in yuta, azzalimai ba su da wani dan uwa ko aboki da zai cece su, azzalimai ba su da wani mai ceto wanda zai nemi ceto balle ai mai da'a a saurare shi. Sannan da wata ayar da take cewa fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina, ceton masu ceto ba zai amfanar da su ba. Waɗannan ayoyin da su da makamantansu jama'a zahirinsu sun nuna babu ceto ko, to amma da yake a tattakaice muke bayanai sai mu ce amsar da malaman tafsiri suka bayar game da waɗannan ayoyin ta fuska biyu ce. Fuskar farko ita ce duk ayar da ka ji kai tsaye a cikin Qur'ani tana cewa babu ceto, to abinda take nufi babu ainihin ceto ga kafirai, kafirai ba za a cece su ba. Don haka wannan ayar sai kaga kafinta ko bayanta ko a cikinta sai kaga an yi magana kafirai. Don haka duk ayar da ta ce babu ceto jama'a tana nufin babu ceto ga kafirai. Ma'ana ta biyu ta waɗannan ayoyin shine duk ayar da ka ji ta ce babu ceto, to babu ceto a irin yadda kafirai da 'yan bid'a suka ɗauki ceto. Kafirai da 'yan bid'a sun ɗauki cewa ceton shi mai ceton ne zai bugi kirji ya yi ba tare da Allah ya ba da izini ba, sai Allah ya ce a babu ceto. Ma'ana kafirai abinda suke cewa kai tsaye Annabi Isa zai cece su, 'yan bid'a sai su ce shehi wane ko wali wane, to ayyana wanda zai yi ceto din sai zama ayoyin nan da ke cewa babu ceto suna nufin babu ceto a irin wannan yanayi. Kagan ka ɗauki wannan sai ka zauna lafiya game da ayoyin da kuma suke cewa akwai ceto, game da hadisan da ke cewa akwai ceto. Ashe akwai ceto a bisa wanne tsari? A bisa izini. Idan Allah maɗaukakin sarki ya ba da izinin a yi ceto, to za a yi ceto, ceto zai amfani. To Allah in ya tashi ba da izinin zai ayyana ne, zai ce wane ka ceci su wane, ko kuma wane ne maka izinin ka je ka ceci al'ummarka. Wa kam min malakin fis samawati wala fil ardi ko la tanfa'u la tughni shafa'atuhum shay'an illa an ba'da an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda. Allah yace an ya'zana Allah man yasha'u wa yarda. Akwai mala'iku da yawa Allah madaukakin sarki yace a sararin sama waɗanda ceton su ba zai amfanar ba, sai bayan Allah ya bada izini ga mala'ikan da zai ceto da kuma wanda Allah ya yarda a ceta. Don haka Allah shi zai ce wane ne baka izinin ceto, kuma wane da wane ne yarda ka ceta. To irin waɗannan ayoyin yanzu ya za ka yi da su in ka ce babu ceto, suna tabbatarwa. Sannan ayar da take cewa da kanta wala tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina, ceton masu ceto ba zai amfane su ba, a cikinta akwai dalilin cewa akwai ceton, akwai masu ceton, sai dai akwai mutanen da ceton ba zai amfana ba. Suwaye su ne waɗanda muka faɗi a ɗazu? Idan ka zauna ka yanke cewa wane ne zai cece ka a kiyama kai ta sharholiyarka, to nan kam ceton masu ceto ba zai amfane ka ba. Ina fatan mun gane. To amma sahabbai da tabi'ai da sauran malaman musulunci kamar irinsu Abu Hanifa da Maliku da Shafi'i da Ahmad dukkan su sun tabbatar da cewa akwai ceto wanda ainihin Allah ya tabbatar wa annabi, akwai ceto ga annabawa, Qur'ani zai yi ceto, azumi zai yi ceto, waliyai da salihai ma nagari za su yi ceto, amma baki ɗayan ceton nasu ba za su yi shi ba sai bayan Allah madaukakin sarki ya ba da izini. Jama'a, waɗannan su ne jimilla ko kuma a taƙaice abubuwan da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya tattara a cikin wannan littafi nashi a wani juz'i, a wani bangare na littafin da ya sa wa qa'idatun jalila fi tawassuli wal wasila. Wannan littafi gashi da tahqiqin babban malami Dr. Rabi' Ibn Hadi Umair Al-Madkhali, wanda a sadda ya aikin wannan littafi associate professor ne, amma a yanzu professor ne a cikin harkar hadisi da aqida. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Jama'ar musulmi, ceto gaskiya ne, wannan ita ce aqidar mu. Ceton da annabi zai gaskiya ne, kuma muna fatar Allah madaukakin sarki ya sa annabi ya cece mu, Allah ya sa alqur'ani ya cece mu, Allah ya sa azumi ya cece mu. Na'am, kaji haka ake addu'a game da ceto din. Baka zuwa ka ce wane ka cece ni, sai dai ka tafi wurin mai ceton gaba daya, shine wa Allah, sai ka ce Allah ka sa wane ya cece ni, ko kuma Allah ka cece ni, ko kuma Allah ka saka ceto na hannun wani bawa daga cikin bayinka masu ceto. Ina fatan mun gane. Amma kan mu yanke cewa wane ne zai cece mu, kun ga yan tijjaniya ka to barar da suka yi kenan, suka ce tijjani zai aje minbari a dandalin alkiyama, in ya hau minbarin nan ya tsaya sai ai layi, wai a filin kiyama sai ai layi, in aka yi layi sai mutanen duniya gaba ɗaya su rinka zuwa ta gaban tijjani, duk wanda ya dariƙa tijjaniya sai tijjani ya mai kiliya ya tafi aljanna, wanda kuma bai dariƙa ba sai ai mai kiliya shi kuma ya tsaya, shi ba yi da mai ceto ke. Wannan irin ceton ne Allah madaukakin sarki yake inkari a kai, saboda an yanke cewa wane ne ma zai ceta, ga ma waɗanda zai ceta, wannan kuskure ne ba daidai ba ne. Ina fatar an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Kamar yadda muka ce jama'a, in mun tashi karatu sai kowa ya saurara, akwai sanarwa da za mu yi. Kada a manta, a jiya akwai alkawari da muka yi game da littafin Badu'ul Amali, gashi ainihin mun zo da shi littafin gaba ɗayan shi, Sharhu Badu'ul Amali, gashi nan ta'aliful Imam Abi Bakar Ahmad ibn Ali Ar-Razi Al-Hanafi, al-mutawaffa sanata 70 wa 300. Al-Imam Abu Bakar Ar-Razi shi ya sharhi wannan littafi Badu'ul Amali. Wannan littafi waƙe ne game da ainihin aqida da tauhidi, ya kamata ahlus sunna su same shi. To ga madarar waƙen, gashi nayo muku photocopy a shafi uku, kamar yadda ne alƙauri a jiya cewa gashi matnin Badu'ul Amali, matnu Badu'ul Amali, a inda zaka ji ya fara da cewa ilahul khalqi maulana qadimun wa mawsufin bi awsafil kamali, da haka ya fara. A ciki ne zaka rinka ganin waɗannan baitoci da na kawo. Gashi yace wa mal qur'anu makhluqan ta'ala kalamur rabbi an jinsil maqali wa rabbul arshi fawqa al arshi lakin bila wasfi tamakkuni wattisali wa mat tashbihu lirrahmani wajhan fasun an zaka asnafal ahali. Gashi haka waƙe ne jama'a, wannan waƙe ma'ana waƙe ne game da tauhidi jama'a. Saboda haka ahlus sunna za a fito da abubuwa irin wannan. Wannan waƙe ya fi shekara 1000 da rubutawa fa, domin sharhin kawai wannan mai sharhin kawai ya fi shekara 1100 da rasuwa, balle matnin kuma. Don haka gashi nan insha Allah ta'ala, malam an tashi waɗanda suke so sai a yi photocopy ko karatu na gaba sai a zo. Shafi uku ne dai, kaga bai wuce naira 15 ba, naira 20, saboda ladan wanda zai je shi ma ya dan samu dan wani abu insha Allah ta'ala. Wannan alƙawari ne da ne na cika insha Allah ta'ala. Kamar yadda nake cewa, in mun tashi jama'a kowa ya saurara. Fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wato albishir